yau ma kamar kullum ma'aikata a duk fadin tarayyar Najeriya za su taru domin yin abin da aka saba. Sai dai kash masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce kungiyar kwarigotin Najeriya na huskantar babban kalubale musamman na rashin aikin yi ga dimbin matasan Najeriya. Suka ce sanin kowa ne dubban matasan da suka kammala karatun gaba da sakandare amma suna nan sai gararin ba suke yi ba su da abin yi, hakan kuma na ƙara tura su aikata ayyukan aisha. Har ila yau waɗannan mutanen suka ce su ma masu aikin abinda ake biyan su bai ta karaya karya ba, domin ko ma'aikacin Najeriya musamman ma na gwamnati sai ka tarar albashin shi bai iya haura sati guda cur yana galari ko da ko bai da iyali. Dr. Nuzu Tanko wani dan fafutukan kare haƙƙin bil'adama ne kuma na tambaye shi ko ina hankalin sai karkata game da wannan rana ta ma'aikata musamman ma a nan Najeriya.
Muna mu tunanin shi ne cewar ma'aikatan Najeriya ya kamata a lura su koyar da gaske, domin menene su ne da suke da karfin yin abubuwan da ya kamata da ya damu ma'aikatan jama'ar Najeriya gaba ɗaya. Kamar civil servant a misali, duk aikin gwamnati a ƙarƙashin sa yake. Duk abin da ya shafi maganar hanyoyi, asibitoci, wane ne kuɗi inda za a kasa su yi bukutu duk a ƙarƙashin sa yake. To amma muddin in wayannan ma'aikata ba cikin jin daɗi na nishaɗi ba a tabbatar cewa suna cikin hayacinsu ba, to ga ayyuka irin wannan ba zai yiwu ba. So lokaci ne da ya kamata 'yan ma'aikatan 'yan Najeriya su fito su yi dandami su faɗa abubuwan da yake damunsu.
Haka kuma mutane da yawa sun ce yanzu shugabannin kungiyar kwadago sun zama 'yan amshin shatan 'yan siyasa, domin ku masu wannan ra'ayin sun ce rayuwar ma'aikatan Najeriya har yau ba ta canza zani ba. Sai dai Kwamanda Nasir Kabir Jigo a kungiyar kwadagon Najeriya ya ce kowa na da 'yancin faɗin albarkacin bakinsa. Ga dai abin da yake cewa
kungiyar kwadago da ka ba a ce mata ku zama 'yan amshin shata ba, tunda a yau ina tabbatar maka duk zaluncin da gwamnati ke a ƙasar nan muna fitowa kuma mu gaya musu. Shi wato a zalimi kamar yadda muka sha gaya mutane, idan kana faɗa da gwamnati wanda ta saba da zalunci wato kuma zalunci ya shige ta, to dole ne sai ka haɗa da addu'a kuma da fito na fito kamar yadda muke fitowar yadda doka ta tsara. Dan yadda doka ba ta tsara, mu doka ta nuna mana hanyoyi da yawa da zamu wato yaki da zaluncin da gwamnatin Najeriya take kuma muna yi. Maganar wani aikin shata wannan ba za ka hana mutane faɗar ra'ayinsu ba, kowa na da ra'ayin da zai iya faɗa.
Ba ko je ka dawo mutuncin hanci da rashawa, in ji waɗannan mutanen suka ce na ɗaya daga cikin babban ciwon da ke damun Najeriya, wanda kuma rashin kyautawa ma'aikata na ɗaya daga cikin hummula ba'isan hakan. Masu wannan ra'ayin sun bayyana cewa ganin yadda wasu ma'aikata ke jin rangiya wajen karɓan haƙƙinsu in sun bar aiki ke tura wasu ma'aikatan da ke aiki tunanin tara abin duniya ta hanyar ƙuricen ɓera da kuɗin gwamnatin da ya gitta gabansu. Dr. Yunusa Tanko na sahun gaba na masu ra'ayin cewa kamata yi a kyauta ma duk wani ɗan Najeriya da ya bada rayuwarsa ga aikin gwamnati.
Bacin ka bar aiki ce a ganka yanzu kuma ka riga ce a ganka da riga a gaggiya, wannan bai dace ba. Mu duk wanda ya yi ƙoƙari ya bawa shi ƙasarsa shekara 35 yana aiki wa gwamnati, to ya kamata a mutunta shi.
Ba shakka akwai batutuwa da yawa da kungiyar kwadagon Najeriya ta bari ba tare da ta duba su ba, kuma haka ake tafiya. Domin har yanzu akwai kamfanonin da suke cewa ɗaya daga cikin sharuɗin ɗaukar aikinsu shi ne ma'aikaci ba zai shiga kungiyar kwadago ba. Wasu kamfanoni ko ba su ɗaukar mutane aiki na dindindin sai dai na wucin gadi. Yadda da ƙarshe baka da wani abin da za a baka idan yau ka ce ka ba aiki, ko da ko shekaru nawa kai kana ma wannan kamfani aiki. Kai yanzu haka akwai kamfanoni masu kwashe watanni ba su biya albashi ba, kuma babu ranar biya. Wani sa idan sun bushe iska a cikin watanni 5 a bada na wata ɗaya ko kuma a bada ma na rabin wata. Matsalolin da ma'aikatan Najeriya ke karo da su sun fi a ƙirga. Sai dai masu iya magana sun ce akwai ranar ƙin dillanci. Ladan Ibrahim Aiwa, Murya Amurka daga Lagos a Najeriya.